This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger na iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za ku iya kuma sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Akwai ci gaban tattaunawar da muka faro daza a shirin mu na karfe 6 na safe da Ishaq Al-Hassan Kauran Mata game da muhimmancin ziyarar shugabannin duniya zuwa Najeriya. Sahabo Imam Aliyu ma abokin aikin mu ya jiyo mana ta bakin lauyoyin Najeriya game da abin da suke cewa akan yadda shugaba Buhari ya ja kunnan su game da kare masu wadaka da dukiyar kasa. Amma fa duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Kasuwannin hanayen jarin kasar China sun sake faduwa yau Talata, sai dai ba kamar da kashi 8% da suka fadi ba jiya. Hanayen jarin Shanghai sun fadi da sama da kashi 6% da farko, kafin da rana suka cira zuwa kashi 4%. Hanayen jarin kasashen Asiya ma sun farfado yau Talata bayan faduwa da suka yi sakamakon fargaban da ake yi kan makomar tattalin arzikin China da ya haifar da faduwar hanayen jari da kuma farashin man fetur. Hanayen jarin Amurka su kuma sun yi kasa jiya kafin daga baya suka farfado zuwa kashi 3.6%. Hanayen jarin Nikkei na kasar Japan sun fadi da kimanin kashi 4% da farkon kafin ya tira da kimanin kashi 1% da rana. Seng na kasar Japan kuma ya cira da sama da kashi 1%.
Korea ta Kudu ta amince za ta daina yada shirye-shiryen farfaganda a Korea ta Arewa yau Talata, bayan Pyongyang ta bayyana alhini kan tashin nakiyar da aka boye karkashin kasa da ta raunata sojojin Korea ta Kudu guda biyu. An cimma yarjejeniyar ce bayan wani zaman tattaunawa mai gauni na tsawon sa'o'i 30 da ya kawo ƙarshen takun sakar da ake yi kan yakin yankin Korea da kuma yin barazana kan cewa ƙasashen na iya ɗaukar matakan soja. Mai ba shugaban ƙasar Korea ta Kudu shawara kan harkokin tsaro Kim Kwanjin ya ce kasashen Korea biyu sun amince za su tattauna da juna ba da dadewa ba, ko a Seoul ko kuma a Pyongyang, dangane da inganta dangantaka tsakaninsu bayan shekaru 62 da kawo ƙarshen yaƙi da suka yi bayan sun cimma daidaituwa, amma ba yarjejeniyar wanzan da zaman lafiya ba. Bangarorin biyu sun ce a watan Satumba za su ci gaba da aiwatar da shirin sada dangin da aka raba lokacin rikicin zaman doya da manja. Amurka babbar kawar Koriya ta Kudu ta yi maraba da yarjejeniyar. Ta kuma bayyana fatar ganin an kawo ƙarshen zaman tankiya da ake yi a yankin na Koriya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya bayyana yarjejeniyar a matsayin ayita da wajewa. Ya ce yanzu zaɓi ya rage wa Koriya ta Arewa ta ɗauki mataki ba ta tabbaci kawai ba dangane da ayyukanta na soji a kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen. Tun farko jiya Lahadi, shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ya buƙaci makwabciyar ƙasar da ta kwaminisanci da ta nemi gafarar raunin da ta ji wa jami'an an tsaron kan iyakar ta guda biyu. Seoul ta ce ba za ta rufe na'urar ƙara aman sauti da ta kafa akan iyakar ba, ba tare da Koriya ta Arewa ta yi nadama ba. Koriya ta Arewa ta musanta cewa tana da hannu a cikin al'amarin.
To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya sanar da waɗansu matakai da zai ɗauka yunkurin sauƙaƙa wa waɗanda suka mallaki gidaje da kuma cibiyoyin kasuwanci. Sayan kayayyakin da ke amfani da makamashi mara guba a sauƙaƙe ba za su iya yi ba a lokutan baya. Shugaba Obama, wanda ya kasance babban baƙo mai jawabi a wani taron makamashi mai tsafta da aka gudana a Las Vegas jihar Nevada jiya, ya lura cewa waɗansu kamfanonin mai da na makamashi suna adawa da yunkurin ƙasar na komawa kan makamashi mara guba mai arha, sai dai ya ce ku yi haƙuri, babu ja da baya. ya ce bayan an shafa shekara da shekaru ana cewa amfani da sabon makamashi asara ce, yau mun fahimci cewa ba gaskiya ba ne. Daga cikin matakan da shugaba Obama ya sanar, akwai shirin ba waɗanda suka mallaki gidaje rance da za su iya sayan kayayyakin da ke amfani da makamashi mara guba su rika biya a hankali. Kawo yanzu dai ana samun cikas wajen samun wannan rance. Ya ce ma'aikatar makamashi za ta ba da rancen dala biliyan ɗaya domin ƙarfafa fasahar da za ta ba Amurkawa zaɓin makamashi. Jawabin da shugaba Obama ya gabatar wajen taron da shugaban majalisar dattijai Harry Reid ya shirya, ya gabatar ne da nufin ɗaukar mataki akasin matsayin kamfanonin makamashi da ke ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga manufofin makamashi mara guba da hujjar cewa kamata ya yi a bari mai sha'awa ya nema da kansa.
Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Saliyo sun sallami mace ta ƙarshe da aka tabbatar ta harbu da cutar Ebola daga asibiti jiya Litinin. Matakin zai sa ta fara kirga kwanaki 42 daga jiya na ayyana kanta a matsayin ƙasar da ta shawo kan ƙwayar cutar. An sallami Adama Sanko daga cibiyar jinyar masu fama da cutar Ebola da ke wajen birnin Makeni bayan da gwaji na biyu da aka gudanar na tabbatar da samun lafiyar ta ya nuna babu sauran ƙwayar cutar a jikinta. Ma'aikatan jinya sun gudanar da bikin tumma wannan nasara da shugaban ƙasar Ernest Bai Koroma wanda ya halarta. Sanko, wadda cutar Ebola ta kashe ɗanta, ta gode ma'aikatan cibiyar da suka yi mata jinya a lokacin da take fama da cutar. Tilas ne a ɗauki kwanaki 42 ninkin kwanakin da yake ɗaukar ƙwayar cutar ta bayyana ba tare da samun wani ɗauke da cutar ba kafin a ayyana ƙasar Saliyo a matsayin ƙasar da ta shawo kan cutar. An cire ƙasar Liberia a jerin ƙasashen da ke fama da wannan cutar a cikin watan Mayu, amma daga baya aka sake samun ɓullar cutar a ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma ga ci gaban hirar da muka faru da Ishaq Alhassan, ƙauran mata mai fashin baki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna, game da alfanun ziyarar shugabannin duniya zuwa irin ƙasashen Najeriya. Malam Ishaq, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki mu, ya gana da shugabannin addinai da na ƙungiyoyin al'umma. Menene fa'idar haka?
Duk dai baya rasa da saba da rikita-rikitar da ake fama. Kaga maganar ƙungiyoyin addinai, ana kallon matsalar Boko Haram ɗinnan. Tana ɗaya daga cikin, ita ce babbar matsala ma da duniya take kallon Najeriya da ita. Kuma ƙoƙari da shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi daga baya-bayan nan, bayan ya karɓi mulki, wanda ya nuna ma duniya cewa da gaske yake yi, lallai yana ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin Boko Haram. To ita Majalisar Ɗinkin Duniya, duk abin da ya shafi wata ƙasa wadda take memba ce a cikin majalisar, ya shafi duniya gabaki ɗaya, ya shafe ta. Domin rikici irin wannan baya tsayawa a ƙasa. Kaga Boko Haram nan da farko-farkon shi ana ganin kamar matsala ce ta Najeriya, amma ɗan lokaci ƙanƙani sai gashi ya shafi ƙasashen da suke zagaye da Najeriya. Akwai yiwuwar makamai su dinga zagawa daga wannan ƙasa zuwa waccan ƙasa. Fitinar dai tana ta ƙara faɗaɗa ne. Don haka matsala ce wadda dole ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta damu da ita. To samun shugaba wanda ake ganin yana bakin ƙoƙarin shi wajen kawo al'amarin, shi ya sa dole ne za ka ga irin waɗannan ziyarce-ziyarce ana ƙoƙarin tattaunawa da ƙungiyoyin addinai don a fahimci shin menene ma ya sa har aka samu irin waɗannan ƙungiyoyi da suke tun ana zaune lafiya da su har daga baya su zo su zama baragurbi, har kuma abin ya kai ga ɗaukan makami da kawo fitina a ƙasa, wanda kuma har ya watsu daga ƙasar ya shiga wasu ƙasashe daban.
Haka. To su kuma kamar to maganar NGO kuma fa irin wato kungiyoyi masu zaman kansu din nan, su ma ya gana da shugabanninsu, suna da rawar da za su iya takawa ne a harkar da ta shafi tsaro da yake magana da sauransu?
Warai da gaske, ai kaga su NGO din nan suna da mutane a kowace ƙasa, za ka ga kowace NGO tana da wani bangare na harkar rayuwar mutane da ta mai da hankali, don haka tana da wasu mutane da za su ji maganarta. To idan ana neman yanayin da za a fahimci juna a ƙasa, a samu kawo zaman lafiya. To akan zauna da dukkan irin waɗannan ƙungiyoyi su da suka zo su zo da shawarwari da abubuwan da suke gani ya kamata a yi domin a samu zaman lafiya. Su kuma waɗannan ƙungiyoyi a ƙasa su yi musu bayanin abin da yake faruwa a ƙasa da hanyoyin da suke gani ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigo ciki domin ta kawo gudunmawa a haɗa ƙarfe da ƙarfi domin a samu waraka al'amuran da suka shafi kasar gabaki daya.
To yanzu misali shi zuwan bankin, misali ina ɗaukar misali da shine saboda shine na baya-bayanan da ake kanta. Shin irin wannan ziyara tashi ko kuma makamantan manyan mutane a duniya irin shi, ƙarshe menene za mu ce ƴan Najeriya ya kamata su gane babban alfanu da za a ce gashi a dunƙule?
To babban alfanun dai shine ƙasa yanzu ta zama karɓaɓɓiya a duniya. Idan da ɗan Najeriya yana zuwa wani wuri a duniya ana hararar shi, ana mashi wani irin kallo, wani lokacin ka ga wani bincike na rashin mutunci ko kuma duk inda ka shiga ana maka kallon ɗan ta'adda, to ziyara ta irin waɗannan manyan mutane kamar yadda na faɗi a baya tana nuna yanzu ƙasa an gamsu da ita, ba ta da matsala. Don haka ɗan ƙasan nan yana da ƴancin ya shiga duk inda zai shiga. Wani lokacin za ka ga mutane yana son zuwa kasuwanci sai su samu matsala da visa. Idan ana ƙyamar ƙasa zai zama yana da wuya ƴan ƙasar su samu visa da za su je wata ƙasa ta duniya ko su yi kasuwanci. Kai hatta harka addini, zuwa Makka nan wani lokacin za ka ga idan akwai matsala a ƙasa, alhazan ƙasar da za su tafi ko ziyara alhazai na Kirista da za su je ziyara Jerusalem ko alhazai musulmi da za su je Saudi Arabia sukan fuskanci ƙalubale iri-iri. To duk waɗannan ziyarce-ziyarce suna nuna cewa ƙasa yanzu an gamsu da ita a duniya kuma ba ta da wani matsala. Don haka ƴan ƙasar suna samun sauƙin tsangwama idan wani abu ya kai su ƙasashen waje, ko ziyara ne, ko addini ne, ko kasuwanci ne, ko neman lafiya ne, ko kudi. Yawanci abubuwan da suke sa ƴan ƙasa su fita daga ƙasa su tafi wata ƙasa ta duniya za ka ga ba za su riƙa samun irin wannan ƙalubale ko da an samu dai ba da yawa ba.
To su kuma ƴan ƙasar da suka samu irin wannan damar, su kuma me ya kamata su yi su mutanen?
To mutane dai dama ce da ta buɗe, musamman kamar yadda na faɗi ƴan kasuwa. Yanzu idan dama ta samu ka zama babu tsangwama za ka iya samun visa. Kaga ƴan kasuwa za su iya fita ƙasashen duniya kamar China nan da yanzu harkar kasuwanci tana ƙara bunƙasa tsakanin Najeriya da China. Kusan yawancin koyoyi ne su iPad ɗin nan da menene da mutane suke ta amfani su laptop da wayewaye za ka ga na China suna yawan shigowa ƙasa. To wannan yanayin buɗewar ƙasa da karɓuwarta a duniya yana ƙara taimaka musu wajen su fita su siyo kayayyaki su shigo da shi duniya. Kuma kamar yadda na ce wajen ɓangaren lafiya, da yawa za ka ga musamman manyan ƙasar ba su yarda da harkar lafiya ta ƙasar ba. Don haka suna son su fita su je asibiti a dudduba su. To idan ya zama visa tana wuya, za ka ga tafiya asibitin nan ko da za a iya zuwa za a kashe kuɗi masu yawa. Amma idan abubuwa suka sauƙaƙa za ka ga kuɗin da ake kashewa ya ragu. Haka nan kamar yadda na kawo maka misalin addini, zuwa ziyarce-ziyarce na addini da hajji da umara da sauransu duk za ka ga sun yi sauƙi. Wannan hanyoyin da ƴan ƙasa suke amfana kenan. Idan kuma ɗan kasuwa ya fita ya siyo kaya ya shigo da shi, in abubuwa sun sauƙaƙa zai iya zuwa da kayan nan a cikin sauƙi. Su kansu waɗanda suke zaune a cikin ƙasa ba su je ko ina ba za su fi samun sauƙin waɗannan kayi.
Faɗa man manyanmu jama'a da ku zanka wankan dare don saboda bai ɗan farin gobe falhon rage ka ban gora wanda duk Allah ya ce a san shi ka zan kowa baya bore.
To mun gode Ishaq Alhassan, ƙauren mata mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum, kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna. Bari mu shakata da wannan waƙar.
Azamu je mun damu ga da san filani, damu je mun damu ga da san filani, ya la ku je mun damu ga da san filani, damu je mun damu ga da san filani, ko waje mun bai shi da san filani, damu je mun damu ga da san filani, ya da ya yi godiya Allah da san filani, damu je mun damu ga da san filani, san san filani.
Ta mun gode marigayi mamman shata Allah ya ji kanshi. Lauyoyi a Najeriya suna nan suna taronsu na ƙasa karo na 55 inda har shugaba Buhari da ya buɗe taron da jawabinsa ya ja kunnensu game da yadda masu laifi ke fakewa a cikin rigunansu ana kuma kare su musamman masu alaka da almundahana da dukiyar ƙasa. Abokin aikinmu Sahabo Imam Aliyu ya tattauna da lauya Hassan Liman game da menene taken taron na bana.
Taken taro na bana wato na kungiyar lauyoyin Najeriya na kashi 55 wato a tarihin kafa kungiyar lauyoyin Najeriya kenan shine lauyoyi da kuma shi gaban kasa wato ana ce lawyers and national development shine ainihin take kenan ko team na taron nan ko na wannan shekara
ta yaya lauyoyi za su taimaka ci gaban kasa
duk wata kasa an kafa ta da bisa kan doka bisa ga tsarin mulki a duk kowane kasa a duniya zaka ga yawanci lauyoyi ne su ne ake amfani da su ta gun yin doka in suna cikin majalisar dokoki ko kuma su din nan za su kasance suna cikin komiti ko kuma za su bada shawara ga masu yin doka ko kuma su din nan su ne za su bada shawarwari wanda ya kamata a bi ka'ida yanda za a tafiyar da harkoki na doka da tattalin arziki da sauransu na ƙasa domin duk wani abin da za a yi a duniya ko a wata ƙasa ana yin ta ne bisa ga kan doka to kaga lauyoyi ko masu shari'a su ne za a yi amfani da su don tafiyar da yanda za a ci gaba da kafa ƙarfin ƙasa wato ci gaban ƙasa kenan Haji Sabo
Haji Suleiman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi lacca ko kuma ya gabatar da jawabi a bude taron nan jiya inda ya kira gare ku jaridu sun bambanta wasu su ce kaza wasu su ce kaza amma ɗaya daga cikin sharhi da na gani ko kuma take da na gani shine cewa ya kira ku cewa kada ku taimaka wajen boye masu aikata laifi rungurungun me ya gaya muku ne kuma ta ya kuka karbi jawabin sa
mai girma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari mutum ne wanda muka san shi yayi imani kuma ya ba da gaskiya da doka da bin order kuma sanin shi bisa ga tarihin sa har zuwa ga yanzu mutum ne wanda baya kauna da harkar rashawa da cin hanci wato duk abin da ake ce abin da zai kawo ya maida kasa baya ko kuma baya wato duk wani wanda zai kawo cikas shi din nan yana kokari ya tabbatar an bi ka'ida ta doka a tabbatar ga an ladabtar da wannan mutumin bisa ga ka'ida ta shari'a to a matsayin mu na lauyoyin Najeriya jawabin sa da ya mana yayi ne na kiran mu ga aikinmu da muka yi rantsuwa ran lokacin da aka rantsar da mu dukkan mu lauyoyi akan mu tsayar da gaskiya mu tabbatar da gaskiya ga ƙasarmu kuma mu tabbatar ga a matsayinmu na masu shari'a da kuma lauyoyi mun bi ka'ida ta shari'a kamar yadda doka ko tsarin mulki ta Najeriya ta tanada to saboda haka nan dukkanmu da kuma duk wani lauya da ya san ya kamata kuma yake bin doka wanda ya ɗau rantsuwa a matsayinsa na lauya to jawabi da shugaban ƙasa ya jiya mun karɓe shi da zuciya ɗaya kuma dama muna aiki da shi kuma za mu ci gaba da aiki da shi kuma ya yi jawabi wanda ya dace a ganin mu.
To Ajasan Liman wannan taron naku na kwana nawa ne?
Kwana biyar ne. Jiya da aka bude taron za a dau taron daga nan har zuwa ranar Alhamis inda za mu yi taron mu muna kiransa AGM gaba ɗaya za mu gama sai a rufe a ranar Juma'a da communique Allah ya yarda. Kwana biyar ne zuwa shida insha Allah.
A cikin jawabin shugaban kasa ya taɓa buzancin cewa wataƙila ko a kafa kotuna na musamman domin hukunta waɗanda suka sabawa rantsuwa da suka yi a ayyuka da suka gudanar na gwamnati domin akwai raɗaɗi a ƙarshen mako cewa gwamnatin sa tana tunanin za ta kafa irin waɗannan kotuna na musamman kamar guda 37 guda kowace jiha da ɗaya da kuma birnin Abuja. Shin ya taɓo wannan batu in bai taɓo ba me ye ra'ayin ku kan wannan raɗaɗin?
Shugaban ƙasa bai taɓo wannan ba amma ya yi bai jawabi akan cewa gwamnati tana nan tana nazari tana duba duk wasu ayyuka da aka yi wato reform da recommendation da aka yi don gyara hanya ta ma'aikatan shari'a da kuma hanya ta shari'a gaba ɗaya. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi ba da shawara a kai tun a baya har zuwa ga yanzu shine an ce a kafa kotuna na musamman amma a jawabinsa da ya ajiya bai fita fili ya ce za a kafa kotu na musamman ba amma in aka duba nan gaba in an ga cewa ya zama dole ko ya kamata a kafa kotu na musamman to za a kai wannan batu a gaban majalisa a ga cewa an kafa amma a matsayina na lawyer musamman babban lawyer Najeriya wanda yake tafiyar da harka ta shari'a musamman bisa ga irin taron da muka sake yi a yau irin takardu da aka gabatar to ni a gani na ya kamata a karfafawa kotuna da suke aiki a yanzu su yi aiki yanda ya dace a tabbatar ga an nada alkalai da suka dace su yi wannan aikin duk wani alkali da ya abin da bai dace ba a kau da shi daga kan aikin sa haka lauyan da ma yayi abin da bai dace ba ko saba wa doka a nazartar da shi bisa ga kaida kamar yadda doka ya ce
a jasan liman akwai waɗanda suke cewa matsala ana akwai matsala da yanzu da kotuna da ake da su daya cewa ko ayyuka sun musu yawa saboda yawan kararki da ke gaban su saboda ake ke ganin akwai muhimmancin a kirkiro da kotuna na musamman to akwai kuma wanda suke ganin yin hakan tamkar ana dada karye gwiwon kotuna da ake da su yanzu ne ana sha'awar cewa idan an waɗannan yan siyasa ko kuma waɗanda ake zargi da aikata rashin gaskiya za a hukunta su cikin gaggawa a gama da shi cikin dan karamin lokaci ba ka gani cewa kamar da akwai dan hujja nan
abu ne a gari na ba kaba kotun na musamman shine zai kawo ba da nasara akan irin wannan al'amarin ba ya kamata mu tsaya ne mu duba menene matsalar a sabina a Najeriya ne kai in ka duba kasashen duniya kamar America da England da sauransu musamman America a Najeriya ne kai zaka dauki shari'a kowace irin shari'a daga karamin kotu sai ka kai shi babban kotun Najeriya babban kotun Najeriya wato kotun koli na Najeriya ni a sabina bisa ga bincike na ita ce kai da take zama take shari'a kullun ko da rana daga litinin har zuwa juma'a to akwai wasu irin sharuɗun da bai kamata a ce an yi afin an kai har ga wannan kokolowa ba mutum kawai an ce an yi magana da ya shafi mutum magana gona yar karama za a ɗauki shari'a na har kotun koli a Najeriya to ya kamata wasu sharuɗun a yi doka ko a gyara tsarin mulki a ce su tsaya ko a high court ta jiha ko a tsaya su tsaya a appeal court wasu sharuɗu muhimmai su kuma su kai kotu ta tarayya musamman a yanzu kaga shari'u na zabe akwai shari'an da suke tsayawa musamman nan yan majalisa suna tsaya a appeal court ne shari'an shugaban kasa da na gwamna shine kadai suke kai babban kotu na biyu kuma ba wai za a kirkiro kotu na musamman bane a'a a nemi alkalai da aka ga cewa sun dace haɗe da cikin waɗanda suke aiki a yanzu a ga su waye a cikin su waɗanda suka san aiki musamman da ya shafi aiki na shari'an corruption a ba su musamman special aiki a cikin su kuma a ƙara yawan alkalai ne amma ba wai ni a gani na ce an yi kotun na musamman ba ƙara yawan alkalai ne ya kamata amma kuma gun ƙarin alkalai a nemi mutanen da na gari wanda suka dace a suka suke wannan aikin hadi sabo
Hajjar Salima akwai wanda suke gani a cewa in aka yi hakan abinda yake faruwa shine misali sai a bada misali cewa akwai shari'u da yanzu kusan shekara 8 EFCC ta shigar da su na tsofaffin gwamnoni da suka sauka tun karewar wa'adin shugaba Obasanjo har yanzu waɗannan shari'u ba a gama da su ba to yaushe ma za a shigo da sabbi balle a ce an warware su
wannan hadisi sabo gaba ɗaya shine ya shafi yanda ake tafiyar da harkan shari'a shi yasa ana kokarin gyara gaba daya a hanyar shari'an gaba daya akwai wasu irin dokoki waɗanda dukkan mu gaba daya da lauyoyi da alkalai da masu yin doka ya kamata a yi wannan dokokin gyara in aka yi ma dokokin nan gyara domin akwai wani dokar da za a ce shari'a kaza za a bi kaza za a bi kaza za a bi kaza ba muna nufin kar a bi ka'ida ba ne amma akwai wasu irin abubuwa ɗin da akan yi su sukan kawo jinkiri a gun shari'a in ka ɗauki misali kamar a Ingila da America akwai abin da suke ce masa case management za a ce kamar kotun nan za ta yi shari'u guda biyar ne ko guda goma a watan nan ko guda uku to uku ɗin nan ko huɗu nan shine kaɗai za ta sa gaban da ta yi amma ba a jibga wa kotun ɗaya yawan shari'u ba yaushe za ta gama ba zai yiwu ta gama su a wuri ba amma an ba ta ayyuka kaɗan to za ka ga ba za a samu jinkiri ba to saboda haka nan ni a gani na ƙarin alkalai da gyaran dokoki na shari'a shine zai kawo gyara amma ba wai kirkiro kotun na musamman daban a ce shine wannan kotun shine mai aiki shari'a corruption da sauransu ba wannan ma zai kawo wani miskila a yanda za a tafiyar da shari'a a Najeriya a ganin fa hali sabo
to Hajjar Salimar kamar kullum sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske da samun lokaci ya taya mu fahimtar al'amura da suka jibanci doka da oda Allah ya saka da alheri
to sahabu da kuma lauya Hassan Liman an gode Kar a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu ga sakonnin da kuka bar mana ta waya.
Mai magana Lawala Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya. Tsohon shirin muradin karni wato MDG na Majalisar Dinkin Duniya wanda banki mun kasan yadda kaddama suwa a Abuja. Muna taya banki mu barka da zuwa kasan mu ta Najeriya da kawo mana babban abin da alheri cikin kasan mu na ci gaba da taron da kai da gwamnoni na jahohi.
Assalamu alaikum jiya radio mu da tsamata. Sunana Jamba Baro Fatosun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatosun. Muna mika saƙon mu zuwa ga shugaban kasa Dr. Alhaji Muhammadu Buhari da shugaban ma'aikata na Ministry of Works da cewa gadar mu ta garin Fatosun yadda ta rasa daga Kano zuwa Maiduguri da cewa wajen hawa gadar nan ya samu matsala ya zartare. Muna roƙo don Allah da Annabi gwamnatin tarayya ta shigo ciki tunda wannan hanya ta federal government ce.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga Makwalla Adega Jawa Najeriya COA. Don Allah ku gwamnatin shugaban kasa Abdulsalam Abubakar cewa ba mu koyi bayan maganar da ya yi a kan cewa kada wannan gwamnati ta biyar Buhari da Muhammadu Buhari ta yi bincike ba. A gaskiya in ku so a bincika a san ko su wani ne a san ta yaya suke yi suke aiwatar da wannan muguwar tafiya ta su.
To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku ta waya. Yanzu kafin mu karkare bari mu je ga labarai amma a takaice inar amal.
Kasuwannin hayaunayen jarin kasar China sun sake faduwa yau Talata sai dai ba kamar da kashi 8% da suka fadi jiya ba. Hanayen jarin Shanghai ma sun fadi da sama da kashi 6% da farko kafin da rana suka cira zuwa kashi 4%. Koriya ta Kudu ta amince za ta daina yada shirye-shiryen farfaganda a Koriya ta Arewa bayan da Pyongyang ta bayyana alhini kan tashin nake da aka boye karkashin kasa da ya raunata sojojin Koriya ta Kudu biyu.
To muna godiya Grace. Yanzu kuma masu sauraro duka anan muka kawo karshen shirinmu na hantsi a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.